Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shan magungunan tari da ke haɗe da kodin domin sa maye tsakanin matasa da wasu mutane a Najeriya ya zama annoba. Za mu fara nazarin wannan matsala kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To, kamar yadda na fara tsegunta muku tun da farko, za mu dubi annobar shan magungunan tari da suke ɗauke da kodin da matasa da kuma wasu mutane suke sha a Najeriya domin kasancewa cikin maye. Za mu dubi ƙa'idodin shan aidin a ƙasashe masu arziki kamar Amurka. To, amma kafin mu yi wannan nazari, wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da rahoton cewa hukumar NAFDAC mai kula da ingancin abinci, wato kayayyakin abinci da kuma magunguna ta Najeriya ta kama kwalaben magungunan tari kimanin miliyan 2.5 bayan da gwamnati ta hana sayar da magungunan tari da suke ɗauke da sinadarin kojin a ƙasar. A wata sanarwa da hukumar ta NAFDAC ta fitar ta hannun kakakinta Abubakar Jimo, yace hukumar ta ɗauki matakin kama kwalaben magungunan na tari masu ɗauke da sinadarin kolin ne bisa dokar hana sayar da shi a bainar jama'a ba bisa ƙa'ida ba da gwamnati ta ɗauka a kwanakin baya.
Dokta Musa Umar darakta ne a hukumar ta NAFDA, kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi na kafa wannan doka na hana shan magungunan tari mai ɗauke da sinadarin kodin ko kuma sayarwa.
Abu ne wanda zaka same shi bisa prescription. To kaga kasan nan matsalar shi ne ba kowa ne yake tsorara ya samu prescription kafin ya bayar ba. To kuma zaka cewa shi abu ne wanda bai da wuyanyi. Ruwa ne kawai da siga da ake. To zaka shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolin su. Kuma ba haka aka so ba. To kasan yanzu mun kara tun shekaru 2 da suka wuce mun ga shi wayannan kwayoyin ainihin me ya bukatun kasan. So kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata. To kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu. So mu san ainihin adadin da muke nema. Don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi. Ba kowa ne ya kamata ya sayar ba. Don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign. A nuna musu cewa wayannan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba. Ya kamata ka san cewa fa inda ba ka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita. Likita ya rubuta maka in mana sati daya ne, in mana sati biyu ne, in ka sha, in ka samu sauki fa illa alhamdu. In baka samu sauki sai ka kai kuma wajen likita.
Yanzu aka dai hukumar ta NAFDA a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka. Daga cikin yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa. Akan haka na tambayi pharmacist Peter Iliya matakin da suke ɗauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma.
Ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati, ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a haɗa baki kai ɗaya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su. Ya zamanto cewa wanda ba su da iko, ba su da izini, ba su da license, ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar. Ya kamata a ɗauki mataki a kansu. Ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'an tsaro da kuma regulators wato pharmacy council da NAFDAC ya zamanto cewa ta ba su goyon baya.
Da ne dai hukumar Constant da ke kula da kan iyakokin Najeriya da kuma hana sun hoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare.
To, likita kaji dai matsalar da ake fama abin da ya zama annoba a Najeriya matasa da kuma wasu mutane suna shan maganin tarin da ke kunshe da
codeine
to kuma ka san gwamnati da hukumomi duk suna ta kokarin ganin yadda za a shawo kan wannan matsalar to wai a nan kasashen ma yaya ka'idar ko kuma ka'idodin shan codeine suke
to kamar a kasar nan Hajiya codeine dai haka akwai kadan a cikin kamar abubuwan tari amma codeine kanshi inda ake aje shi kamar inda wuraren magunguna ana sa shi irin babban akwati ne wanda suke kira nan safe na karfi kuma likitan zai rubuta sai da yana da musamman uzini daga gwamnati musamman kafin ya bada wannan maganin kuma ba kowa ake ba wannan maganin ba kuma in aka ga wannan likitan da ke rubuta irin maganin nan da yawa za a kai shi za a kira ku kuma a ce to wannan likita bai na rubuta maganin nan da yawa ayi bincike saboda kan nan ko a nan kasan ma wannan maganin da ya ka same shi haka
to kaman kace ana sa codeine din nan a maganin tari waɗanda ake kaiwa ƙasashen mu din da mutane suke sha ko kuma matasa suke sha nan yasa sama ya din yafi yawa ne ko ya akwai bambanci ne ko da iri ɗaya ne
sai dai namu da yanda ake a gida kamar nan kin sa a gida zaka iya zuwa chemist kai
ka sai kowane irin magani
ko ina anan amma anan kasan baka saka shi kai sai likita ya rubuta ko wani musamman an rubuta an baka izini ka je ka karba amma kin san gida sai ka je ka chemist kawai ka saya anan baka isa ba
ai har magunguna kashe kwayoyin cuta ma antibiotics a Najeriya kowa mutum yana iya zuwa chemist ya saya ba tare da likita ya bashi izini ba
to anan kasashen irin waɗannan irin magungunan zaka saya ba tare da likita shine kamar irin su Panadol aspirin da irin abubuwan
kamar a ce su kafinol su
da sauransu irin kawai za ka iya saya amma ko wani abu dai mai karfi da yawa haka ba su yadda kawai a saida maka shi haka
to
domin ana tsoron hatsarin da yake tare da waɗannan magunguna hatsarin suke tsoro shi yasa ba su yadda
to ka san kwanakin nan mun yi ta bayani akan illar da ke tattare da shan irin miyagun kwayoyin nan lahanin da ke tattare da su mun yi wa masu sauraron mu bayani
Eh gaskiya ne Hajiya.
To, kamar yadda kace a nan kasashen kuma kamar yadda na gaya maka hukumomi a Najeriya su ma suna iyakacin kokarin su. Na ganin cewa an haramta, an hana amfani da waɗannan magunguna din. To amma duk abin da aka yi akwai wanda zai shiga da su ta barauniyar hanya. Wani kira zaka ƙara yi wa matasa da kuma masu amfani da waɗannan magungunan don su sha ya sa su maye?
To wannan waɗannan magungunan Hajiya ko da ke suna taimako mutum amma suna da hatsari kwarai da gaske in ka sha su haka kana shan su kowane lokaci haka na farko zai iya juyar maka da hankali in ko baka yi sa'a ba in kwana yana iya halaka ka domin in ka sha irin magungunan da yakan canza yadda kake numfashi wani lokaci sai yanke numfashin ma gaba ki daya to in yanke numfashin ba wani kusa da kai to kuma kwana sai ya halaka mutum saboda haka dole kuma kin san kuma ka so ma sha ka so ma kadan kadan to sai zama abin jaraba abinda tsoron illa maganin nan kuma da ka so ma kadan sai zama abin jaraba ja kuma banda halaka mutum da yake yi
to Allah ya sauke
amin amin
kullum akan ce wai idan kunni ya ji ya tsira
gaskiya ne ya
Allah sa mu gane
amin amin
to likita tunda muna da sauran lokaci bari mu tsunduma cikin wasiƙun masu sauraron mu
to Hajiya
wasiƙan mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Aminu Adamu Malam yana so da Allah ka mishi bayani akan wai me yasa wai wani lokaci yana kasa yin bacci idan ya kwanta da daddare ko akwai dalili
to akwai wasu mutane waɗanda ba su iya bacci haka da wuri wani lokaci ko wani tunani mutum ke da yawa ko kuma wani lokaci akwai abubuwa da muke ci ko wani magani da ka sha wani lokaci amma in dai kowane lokaci kawai ba ka iya bacci kawai haka ko da ka huta ka zauna gida ka huta ba ka yi wani aiki mai yawa ba ka jin bacci to in dai abin ya faru haka da yawa to ya kamata ka je wurin likita akwai yanda ake gwaje-gwajen su Hajiya
to wato za a gwada a ga abin da ke hana shi bacci kenan
eh ko kuma za a ga yanda yake baccin shi yake ya yi gina don akwai ɗansu za su iya akwai ɗansu mutane za su kwanta su yi bacci sai su tashi kuma za su iya bacci ba kuma mutane suna samun wuyan baccin kafin su yi baccin ya kai musu wahala. To duk waɗannan makitoci za su iya gogodawa in aka duba da akwai taimakon da za a iya bayarwa.
Ko nan ma akwai waɗanda ma akan kai su asibiti a kwantar da su su kwana a asibiti din a yi ta nazarin yadda suke bacci.
Eh, wanda ake kiran su sleep study ake kiran wannan. Za a sa ka suna da wani abin kamar kyamara zai rinka lura da kai ana ganin komai irin kyamara mai ɗaukan hoto a duhu din nan.
To
za a dubi komai da kake yi daga nan za a tabbatar me yake hana ka bacci.
To kamar shi wannan bawan Allah idan ya je aka duba shi din aka ce sa'a za a iya bashi magani kenan ya daina?
Eh, aka yi sa'a za a iya bashi magani kuma akwai waɗansu mutane hajjia waɗanda kamar haka waɗansu wani lokaci yadda ƙwaƙwalwarsu yake za a ga wani lokaci ba su iya bacci sam-sam. Ta wani lokaci su yi ta bacci. To waɗannan akwai wannan manic ana kiransu kamar manic da turanci. To irin wannan shi ma in dai wannan irin wannan ne akwai magani kuma da ake iya ba su zai taimake su bacci su irin waɗannan.
To Allah ya sauwake.
Amin amin Hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan.
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Ba mai hoje da ni ba ta wani sani.